matsalar tsaro na sha fada cewa ba ta mutum daya bace tun daga matakin kananan hukumomi har matakin jaha da na gwamnatin tarayya sannan dole waɗanga rukuni guda uku sai sun yi aiki tare sai an haɗu gabaki daya sannan ake samun duk wata irin dama da ake samu
karamin ministan tsaron Najeriya kenan Malam Bello Matawalle yana mai jaddada muhimmancin hada gwiwa wajen magance matsalolin tsaro a kasar Alhaji Nasura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa wanda ya bayyana cewa
a cikin manhajar nan mun kula da yanda za a amfani da al'umma gaba daya da sarakuna da malaman addini da kungiyoyi na ƴan kasuwa masu sufuri da sauransu don tattara bayanai da kuma ma yadda al'umma da kanta za ta taimaka wa al'ummar da aka kastara su misali da ni da kai muna da dan rufin asirin mu kowa zai kawo nasu irin gudunmawa a je ƙauyukan nan da abubuwan nan suka tarwatsa su a fara taimaka wa mutane da kuma yanda za a fara gina zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'ummomin da suka samu matsala a tsakanin su wanda wannan namu ne mu muka dauki za mu yi waɗannan ayyuka ba wai wanda gwamnati za su dauka ba a tsarin da muka gama yanzu gwamnati mun ware mata abubuwan da muke ganin shawarar da za ta aiwatar a tarayya da jihohi da kananan hukumomi mu kuma mun dauki gabarar daukar na al'umma
a wani bangare kuwa gwamnati duk kwaradda na jihar Katsina wanda shi ya fara kafa wata kungiyar tsaro na musamman don taimakawa asalin rundunonin tsaron Najeriya ya ce
to alhamdulillah gaskiya hadin kan da muke gani musamman a mataki na gwamnati na arewa maso yamma na kasar nan abu ne wanda ke kara karfin gwiwar mu da muka shito da wannan tsari Allah ya sani tunda muka fara neman zabe muka fahimci cewa tsaron nan ho in ba shi ba abinda zamu yi wannan shine dalilin da yasa muka ga kuma cewa shi tsaron ba ka iya kawo karshen shi sai kai amfani da mutanen da abun ya dama domin kishin abun yana daya daga cikin abun da ke kawo nasarar shi sannan kuma ba da shugabancin da ya kamata ai
Cima ta kwararsa na jihar Zamfara Dauda Lawa cewa yayi
indai zamu yi abubuwa tsakani da Allah kan maganar tsaro to sai an fitar da maganar siyasa abu ne wanda ya adil kowa kamar yadda kullun nake magana cewa in bala'in nan ya taso bai fa san ko kai dan PDP ne ko dan APC ko ma wanda baya siyasa saboda haka ba maganar siyasa ba magana ce ta tsakani da Allah magana ce ta gaskiya kuma dole mu ga mu kanmu gaskiya kuma in har da gaskiya muke da yanda Allah ya ba mu shugabancin nan to ya ka mata mai fukarci abubuwan nan mai maganin su yanda ya kamata sauraka dole ne a hada karfi da karfi bada hannu don ci gaban jaha ci gaban al'umma arewa da kuma Najeriya baki daya
Sanata Ubasani shine gwamnatin jihar Kaduna wanda ya bayyana cewa
ba wata jiha kwaye za ta iya wannan yakin yan ta'adda dina idan ba an hada kai ba na biyu an yi maganar tattalin arzikin al'umman mu na arewa to talauci da rashin aikin yi shi ma yana daga cikin makasudin abin da ke kawo matsaloli na rashin tsaro sannan kuma an yi maganar cewa yana da kyau a ce an duba dokoki waɗanda su ne jami'an tsaro suke amfani shi alimisali an yi maganar cewa yana da kyau a ce da an samu ɗan sanda na jiha domin irin vigilant group da suke jihohi doka ya musu iyaka ga abin da za su iya yi wato kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya
a nasa jawabi tsohon shugaban hukumar INEC Farfesa Attahir Jega ya ce
shawara ta gaskiya duk wanda yake mai fada a jini a jiha ko a arewa baki daya kada bambancin siyasa ya zama matsala wurin hada kai domin a magance wannan matsala bayan an aje siyasa gefe daya to sai an samu hadin kai da yarjejeniya da aiki tare tsakanin gwamnatoci na kowane fanni daga na tarayya zuwa ga jihohi har ga kananan hukumomi
kazalika mai martaba sarkin kesi Alhaji Shehu Ya Musa na uku ya bayyana cewa
abinda mu muke gani akan wannan in gwamnati za su mayar mana da wayansu ikon to insha Allah hukumin zai tafi yadda ya kamata domin yawancin ikon da sarakuna suke da shi da an karbe su
shi ma babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya ce
sunana General Christopher Gwabin Musa ni ne Chief of Defense Staff Armed Forces of Nigeria to kowa ya san cewa abubuwan da ke faruwa yana bukatar dukkan mu haɗa hannu mu samu solution akan wannan abun da ke tafiya harkan rashin tsaro ba aikin yan sanda bane ko sojoji kadai kowa na da aikin da shi ma ya kamata ya gudu ma cewa mu samu ci gaba ko yanda suka fara kowa ya shiru matsalan da aka samu ba dauki mataki lokacin ba sai da aka bar abu yayin muni to amma yanzu Allah na tare da mu kuma kowa ya san cewa kowa ya kamata ya sa hannu tare mu samu ci gaba mu sojoji muna kokarin yanda ya kamata kuma a gaskiya muke tsakanin mu da Allah mu da sauran yan tsaro za mu ci gaba da aikin da abinda muke bukata mutane su taimake mu
uban kasa kuma tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya General Abdulsalam Abubakar yayi fatan cewa a ƙarshen taron na CNG za a samu shawarwari ga gwamnati kan aiwatar da mafita ga matsalolin tsaron Najeriya Yahaya.
Na gode ma CNG da suka shirya wannan taro, kuma nayi murna da ganin gwamnonin Arewa kusan dukkan su waɗanda wannan matsala ke kasan su sun zo halartar wannan taro. Ina fata a ƙarshen wannan taro za mu samu shawarwari wanda za a ba gwamnati yanda za mu samu mafita na wannan matsala da muke ciki. Kuma ina kiran jama'a su sani cewa tsaro fa ba aikin soja ne ko dan sanda ko dai masu rigan sarki ba. Kowannen mu mace da namiji, yaro da babba yana da taimako da zai iya yi a cikin wannan matsala da muke fama da shi. Don masu kawo mana waɗannan fitina a cikin mu suke. Ya kuma kamata mu tashi tsaye mu ga mun yi maganin su, mun ba da shawarwari ta ga yanda za a ci gaba da wannan samu matsala.
Lima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.